بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو دساكي هدوا أولا بجري ميتارا البركة مسجد المهاجرين أولا أنقوا تدن تدو أكرتي مكويو أتكين ببامب نيجاه مرادي أولا كساتا متنجر أيو muna ranar Lahadi 12 ga watan Ramadan hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 1 ga watan 3 miladin Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 da jama'a Allah madaukakin sarki a daidai irin wannan lokaci muke biye da tafsirin alqur'ani mai girma wannan kuma shine majalisin mu na 29 a cikin tafsiri na wannan shekara kuma majalisin mu na 11 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara ajiya mai bayani a kalgashin aya ta 20 daidai a yau aya ta 30 daidai a yau za mu saki bayani akan wannan aya gabanin nan za mu saki fassara aya ta 29 fadar ubangi subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
na'am
huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ثُمَّ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
وَبَنِيَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Allah ce shine wanda ya halitta muku dukkanin abin da ke cikin ƙasa baki daya inya tun mastawa ila sama sannan ya nuhati sama fasawahunna sab'a samawat daidaita su samai guda 7 huwa bi kulli shay'in alim ummi subhanahu wataala masani ne akan dukkan komai aje na fassara fasawahunna tun mastawa ila sama da cewa yadda daidaita kan al'arshi Allah saka ma malam Khamis babanmu da alkhairi yake cewa istiwa'i nan ba istiwa'i bane wance istiwa'i alal arsh na ala shine ake ce ma daidaito da Hausa amma istiwa'i na ila sama'i ana cewa ya nuha kuma wannan shine yake rubuce a cikin littafi Hausa ce bata hito ba Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi وبنجي سبحانه وتعالى تو إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
نعم
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال
إني أعلم ما لا تعلمون
بني تعالى وإذ قال ربك للملائكة كتنا لوكتن ده الله سبحانه وتعالى yace ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sa mamayi a bayan kasa qalu sai suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha, yanzu zaka sanya a cikin kasa wanda za su yi banna a cikin ta, wa yasfiku dima, wanda kuma zai rinka zubar da jini, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kuma mu muna tasbihi muna gamawa da godiya gare ka kuma muna girmama ka. Allah ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun, ni na san abinda ba ku sani ba. Ajiya mun yi bayani akan rabin wannan aya, abinda ya shahi al-istikhlaf, maiwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi a bayan kasa. Cikin aya Allah ce atqalu, mala'iku suke cewa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, shin yanzu zaka hadi zaka sanya a bayan kasa wanda za su yi fasadi su yi banna kuma su rinka zubar da jini, wanda shine zai zama gaban maganar mu ta yau. A nan Ubangiji madaukakin sarki ya yi bayani akan mala'iku suke bayani akan fasadi a bayan kasa. Fasadi a bayan kasa shine banna, banna kuma babu bannar da ta kai zubar da jini a bayan kasa. Shi yasa a nan sai suka bambance tsakanin bannai ta gama gari duka da kuma bannai ta zubar da jini, wadda ita ta daban ce. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, sai malamai suke fassara me ake ce ma fasadi a bayan kasa. Fasadi a bayan kasa game da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin Majmu'ul Fatawa yake cewa dukkan wani magana ko aiki wanda Allah yake hushi da wannan magane, to ana ce mai fasadi. Duk wani aikin da zaka aikata sai zamana Allah na hushi da wannan aikin, to sunan wannan aikin fasadi a bayan kasa. Kuma wannan fasadin Ubangiji subhanahu wataala ya zargi shi fasadin banna a bayan kasa, kuma ya zargi masu yin bannar a bayan kasa. Allah subhanahu wataala yake cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, Allah ce kada ku yi banna a bayan kasa bayan Allah ya daidaita ya gyara kasai, to ku kada ku zo ku yi banna wanda za ta bata wannan kasan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake jan hankalin mutane baki daya da rashin yin banna a bayan kasa, bannan nan ta magana ce ko kuma ta aiki. A wajaje da dama a cikin Alkur'ani mai girma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kada ku zamana a bayan kasa kuna masu banna. Allah madaukakin sarki ya ga irin wannan jumla a cikin Alkur'ani mai girma cikin suratul Baqara, haka ya maimaita irinta komai da komai a cikin suratul A'raf, a cikin suratul Hud, a cikin suratul Shu'ara, a cikin suratul Ankabut. Dukkan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ga waɗannan wurare guda biyar yana ce ma bayan Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kare zamana kuna wuce iyaka a cikin ƙasa kuna masu banna. A haka Ubangiji madaukakin sarki ya hana dukkanin al'umma da yin shuru akan yin banna ko kuma umarni da yin banna ko aiki da yin banna. Allah subhanahu wataala a cikin suratul Shu'ara yace wala tuti'u amra al-musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, Allah ce kada ku bi al'amarin wanda suke banna, wanda suke wuce iyaka, suke wuce aya zagi a cikin lamarra. Allah sai ce su wane ne musrifina masu yin banna, Allah ce alladhina yufsiduna, wanda suke bata suke yin banna a bayan kasa. Wala yuslihun, su kuma ba su yin gyara akan wannan kasa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake hani akan dan adam ya yi guluwi ya wuce aya zagi cikin abin da ya shahi banna a bayan kasa, banna ta magana ko ta aiki ko ta kallo ko ta abin da ya kama da wannan. Sufyan al-Thawri da Allah tabbata gare shi yake cewa laysa shay'un ablagu fi fasadir rajuli wa salahihi min sahibin, na dai kisa Sufyan al-Thawri yake cewa babu wani abu wanda ya kai matuƙa kamar baciwon mutum ko gyaruwar shi. Baciwon mutum shine zamanin mutumin banza ne shi, bai aiki da dokokin Allah, bai kula da dokokin Allah, bai kiyaye abinda Allah subhanahu wataala yayi umarni da shi. Wannan shine Annabi Sufyan al-Thawri yake cewa ya kai matuƙa a ce mutum batacce ne idan ya zama da cewa bai kula da dokokin Allah subhanahu wataala. A haka mutane da dama wanda suke da ɗabi'a ta munafurci da ɗabi'a ta banna, idan ana ce musu kada su yi banna a bayan ƙasa, to za su rinka cewa lalle su masu gyara ne. Cikin suratul baqara ayoyin da muka karanta, Allah yake cewa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Idan aka ce musu kada ku yi banna a bayan ƙasa, za su ce innama nahnu muslihun, lalle mu masu gyara ne, ba banna muke ba. Allah ce alaka saurara, innahum, lalle su waɗannan mutane, humul mufsiduna, su ne asalin mabannata, walakin la yashuruna, sai dai su bussani ba. Dan haka ashe wa anan banna a bayan ƙasa, mutum ya rinka tutiya da abin da yake banna yake aikatawa mara kyau, ya yi tutiya da shi, ya rinka ganin aiki mai kyau yake, ɗabi'a ce wadda ɗabi'a ce ta munafikai wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zargi wannan banna. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya fitar a cikin littafin shi, hadithin Nu'man ibn Bashir, adala tabbata gareya, Manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ba mu labari, yace ala usaurara, wa inna fil jasadi mudgha, a cikin jiki akwai wata tsoka. Annabi ce idza salahat salaha al jasadu kulluhu, idan wannan tsoka ta gyaru to dukkanin jiki zai gyaru. Wa idza fasadat, Manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan kauta baci, fasada al jasadu kulluhu, dukkanin jiki zai baci. Annabi yace ala ku saurara, wa hiya al qalbu, wannan gaba ko kuma wannan tsoka ita ce zuciya. Shi zuciyar bayi idan ta gyaru to al'umma, jikin al'umma, jikin mutum zai gyaru. Haka idan zuciyar shi ta lalace ta bace, to haka jikin shi zai bace. Shi yasa duk mutunan da ya bata zuciyar shi da hasada, za ka jikin shi yana bacewa, ba za a yi tuhu ba, ba za ka gane shi ba da karkashi na alkhairi, saboda zuciyar shi ta bace ke can wurin da hasada. Haka mutunan da ya bata zuciyar shi da shirka, za a ganin jikin shi yana ba da kalar tsoro, saboda ya riga ya narke zuciyar shi a cikin banna. Haka duk mutunan da ya gina imani da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, kuma za ka ga jikin shi yana bayyana ƙarhi da wadatuwa da kazar-kazar, wanda imanin da ke da kwai zuci shi ke ƙara mai ƙarhi a cikin duk yanayin da yake. Shi yasa alƙur'ani mai girma ya sifanta mana suffofi daban-daban na mutane wanda suke mabannata ne a bayan ƙasa. Kamar da za mu tambaye ka mu menene banna a bayan ƙasa, to babbar banna a bayan ƙasa shine zubar da jini. Zubar da jini ba tare da haƙƙi ba, to wannan banna ce babba a bayan ƙasa. Shi yasa mala'iku lokacin da Allah ke ba su labarin zai kawo mamayi a bayan ƙasa, abinda suka ce ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, shin yanzu zaka kawo wanda zai banna kuma ya zubar da jini a bayan ƙasa? Ashe zubar da jini babbar banna ce wanda Ubangiji subhanahu wataala baya santa, kuma baya san masu aikata ta. Saboda mi? Saboda Allah subhanahu wataala ya mutunta dan adam. Wannan jini Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha. Annabi yana huduba ta khutbatul wada, hajjatul wada, yake cewa lalle jina nan ku da dukiyoyin ku da mutuncin ku haramun ne gare ku, kamar yadda yau ranar arfa a daidai wannan lokaci a wannan bagire yake da haramci ga kowa ya yi saɓa Allah cikin, haka zubar da jini yake haramu, ya ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya a wani hadisi yake cewa zubar da jini haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi da ka zubar da jinin mutum guda bai maka komai ba, ka kashe shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙon maka shi ka tunkari daki na Allah Ka'aba, ka aikata duk abin da zaka aikata. Annabi yake cewa mutum ya zubar da dakin Allah ka tai da nahin ture dakin nan ko roshe shi. Yahi sauki da mutum ya zo ya zubar da jinin mu'mini mai imani ba tare da ya mai komai ba. Wannan alqur'ani mai girma ya siffanta wannan dabi'a ta zubar da jini, dabi'a ce ta Fir'auna, fara'ina, mutane wanda suka kangare suka baude ma Allah subhanahu wataala suke da dabi'a ta zubar da jini. Ubangiji subhanahu wataala cikin suratul qasas yake ce mamu inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Allah ta'ala nuridu anna munna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin. Ummi ta'ala yake cewa lalle shi Fir'auna yayi dagawa a bayan kasa, ya rinka sa mutanen kasa daban-daban yanki-yanki. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yana raunanar da wasu yanki daga cikin su. Yudhabbihu abna'ahum, yana yayyanka yaran su. Wa yastahyi nisa'ahum, yana barin ƴan matan su ƙanana a raye. Allah ce innahu kana minal mufsidin, wannan aiki ya kai banna, Fir'auna ya kai mabannati da yake wannan aiki. Ashe zubar da jini mutum ya kashe dan uwan musulmi ko ya saboda hada ko saboda wani abun duniya, wannan aiki ne irin na Fir'auna. In ka ga mutum yana cewa shi yana aika kashewa ne ko kuma ya kashe wani saboda wani abun da bai taka kara kare ba, to wannan mutum in ya samu dama zai iya zama Fir'auna. Haka Allah subhanahu wataala nuna aiki ne na Fir'auna, kashe mutum ba tare da ya ma komai ba. Shi yasa ba karaman zunubi bane sai ana kashe mutane a bayan kasa. Allah subhanahu wataala ya hana wannan. A haka zubar da jini siffa ce ta Yahudawa. Idan ka ga mutum yana kokarin ya hada ya zubar da jini a kashe wani ko a yage wani da wuka, jinin mutane ya zuba, to wannan mutumin in ya ga dama shi ma zai zama bai Yahudi. Ma'ana in ya samu kohar zama bai Yahudi tan tagarya, to zai iya zama saboda siffa ce ta Yahudawa. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kayfa yasha wa yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Allah ya yus'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbu al-mufsidin. Ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan aya yake nuna mana wannan siffa ce ta Yahudawa. Ashe babban fasadi a bayan kasa siffar Yahudawa da munafikai da mutanen banza da Fir'auna shine zubar da jini a bayan kasa. Wannan dabi'a ce ta mabannata. Banna ta biyu wanda Ubangiji subhanahu wataala ga mu a cikin Al-Qur'ani shine al-i'tida'u 'ala al-mal al-'am, babakiri akan dukiya ta gama garin mutane. Duk mutunan da kaga an bashi dama ta mulki ko an bashi dama ta shugabanci ko an bashi amana ta tsaron wani abu, kudi na mutane ko kayan amfani na kowa da kowa, amma yayi babakiri ya maida su nashi, yana yadda ga dama da su, to wannan mutuna anasin alqur'ani mai girma mabannati ne. Allah subhanahu wataala cikin suratu Yusuf yake cewa qalu wa akhbaru alaihim madha tafqidun qalu nafqidu suwa'a al-malik wa liman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Lokacin da yan uwan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah ya shirya ma annabi Yusuf dubarar da zai kama dan uwansu domin su ga ma mahaifin shi cewa yana raye, dan ya rike dan uwan shi domin mahaifin shi ya gane cewa yana raye. to abinda Allah ya kimsa mai sai aka sanya ma su ɗan uwa abin awo domin su koma tare da shi. Lokacin da suka juya sai aka kirawo su ana nema na abubuwan da suka bace, abinda suka bude baki suka ce qalu tallahi, suka ce wallahi mun rantsa da Allah, laqad alimtum, ku kun sani ma ji'na li nufsida fil ard, bubu mu zo dan mu bata kasa, ashe sata dokar kayan mutane wanda ba naka ba, ko na mutane ka maida naka, ko a baka amana kai aiki da ita sai ka juya ka maida wannan abin ya zama naka, to wannan yana daga cikin banna kamar yadda ayyuhu annabi Yusuf suka bada labari Allah yake hakaito maganar su suna cewa ma shi'ina linufsida fil ard, bubu mu zo dan mu banna a bayan kasa. Haka siffar banna wanda alqur'ani mai girma ya gwada wa banna ce shine mutun ya tayar da hankali, ana zauna kurum lahiya sai ka dago da wata fitina wanda za ta sa a tada hankali al'umma su shiga rudani, al'umma na gari ko na gida ko na ƙasa ko ma na ina, mutane suna zamne kawai sai ka taho da wata fitina, wata magana, wani abin da zai tada hankalin mutane, to wannan banna ce a bayan ƙasa. Cikin suratul baqara Allah ya ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idha tawalla sa'a fil ardi yufsidu fiha wa yuhlika al hartha wan nasl wallahu la yuhibbu al fasad wa idha qila lahu ittaqillaha akhadathu al izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam wa la bi'sa al mihad. La tu minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad lati ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinat fa'lamu anna Allaha azizul hakim. Cikin wannan ayi ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa daga cikin mutane akwai wanda in yazo yana magana yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya, magana shi za ta rinka bada mamaki zaka ganin kamar da gaske ne, zai siffanta ma an kware ka, an cuce ka, an yaudare ka, an munafice ka, kana zaman ka zai zawaya nuna wannan tahiya da ake an ware ka ba ai da kai, da ana yi da kai, da an ce kai kaza, da an ce kai kaza. Allah ya ce shi kuma cikin zitiyar shi dama ba da gaske yake, aladul khisam, yana nan yana kudayin ya tura kyama a cikin mutane. Allah ya ce idan ya juya baya sa'afin abdul yufsida fiha, yana tahiya ne ya kunna wuta can ta magana banza ya sanya can dan ya kawo banna a bayan kasa. Allah ya ce ya bata gonakai, ya bata tsatsu, Allah ya ce shi dummi wannan dabi'a baya san shi. Allah ya ce la yuhibbul fasad, bai san dabi'a ta banna. Shi duk mutunan da zai tunkaro al'umma, ya tunkaro sahu na musulmi da magana mai dadi, ya nuna masu an kware su, an zalunce su, an cuce su, ba ai daidai ba, ba dan komai ba, dan mutane su daga hankalin su, su ci ba su su, ko kuma su yarda da abin da yake gayi. Allah subhanahu wata'ala yake cewa waɗannan mutane masu banna ne kuma baya san irin su. Allah ce irin su in ka ce musu ji tsoron Allah su bari, akhadathu li izzatu bil ithm, zaka danka ganin dagawa da babakiri yana hawan zuciya su saboda mi suna aikata zunubi. Allah subhanahu wataala yake cewa ka kyale su, fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad, irin waɗannan mutane jahannama ce makomar su, tir da jahannama ta zama makomar mutane. Haka dukkan wani wanda yake da alaka da siyasa dole muni mu kiyaye halishinan mu, mu sani cewa mu dinnan bayu ne na Allah, kuma ubangiji subhanahu wataala ya shata mun dokoki na rayuwa. Akwai abinda za a boye da bayan siyasa sai a tada hankalin al'umma, a tuci al'umma suna zamna lahiya, basu ma kula da abinda ake ba, wani sai ya zo da wannan abin ya tunzura al'umma domin al'umma su yi zanga-zanga, su tada jini, su zubar da jini, banna ta abu ko a bayan ƙasa. Allah ce ya tsani masu irin wannan magana. Haka daga cikin 'yan kasuwa akwai masu irin wannan ɗabi'a, ana kasuwanci ana tahiya da mutane, al'umma na jin daɗi, to wani zai zo ya hasa wata wuta ya nuna maku idan ba ku yi kaza ba wannan kasuwar ba za ta bada ba, idan ba ku rike kayan ku ba, idan kun hana sannan za a gane muhimmancin ku. Sai ya hada wuta ta kusuma tsakanin talakawa da ƴan kasuwa har ya zama na ƴan kasuwa sun buyi kayan su, madan komi badan fitina ta abu ko a bayan kasa. Allah ce bai san wannan dabi'a. Haka daga cikin mutane akwai masu kunna irin wannan wuta cikin tahiyya ta ahlus sunna ko tahiyya ta musulmi baki daya, haka musulmi a waje guda kansu a game suna aikin addini, suna tayar da addini gaba, ba abun da ake ba su, dukkanin su agaji suke, ba wanda ake biya, ko dukkanin su malamai ne, babu mai biya, kowa yana haɗa tashi ne dan ya karantar da addini ya samu lada gobe. Amma wani yana can daga nesa, ba wanda shi ake tahiyyar ba, abin da yake hura wuta kullum wane da wane da wane suke da tahiyya, da wane da wane da wane an ware ku, ku ce ba ku yarda, kuma ya kamata ku buɗe tahiyyar ku. Allah ya ce irin wannan ɗabi'a ba ya san ta. Allah ya ce a bayan ƙasa duk mutumin da zai rinka ɗauko magana dan ya watsa kan al'umma, Ubangiji subhanahu wataala yake cewa bai san irin wannan ɗabi'a. Haka Allah madaukakin sarki bayan ya zana mu wasu daga cikin waɗannan ɗabi'u, kuma sai ya umarni da duk inda muka ga mai ɗabi'a banna a bayan ƙasa, Ubangiji subhanahu wataala ce mu yaƙe shi. Allah ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu subhanahu wa ta'ala ci inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasuluhu. Musani sakamakon wanda suke yakatar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yas'auna fil ardi fasada, masu tahiya suna kunna wutar banna a cikin kasa. Allah ce sakamakon su an yuqattalu a kashe su, aw yusallabu ko a rataye su, aw tuqatta aydihim ko a yayyanke hannuwansu, wa arjuluhum da kahunsu min khilafin ta hanyar sabawa. Manan an yanke kahun dama sai a yanke hannun hagu, in an yanke hannun hagu sai a yanke kahun dama, aw yunfaw min al-ard, Allah ce ko asa su kasu a badda su daga bayan kasa. Zalika lahum khizyun fi dunya, Allah ce wannan zai zama wulakanta gare su a cikin duniya, walahum fil akhirati adhabun azim, kuma a lahira suna da azaba wadda take mai radadi. Allah ce sai dai wanda suka tuba. Allah ce illal ladina tabu, sai dai wanda sun tuba, sun yi wannan dabi'a mummuna, amma sun tuba min qabli an taqdiru alaihim, gabanin ku samu damar kama su. Allah ce fa'lamu, ku saurara, anna Allah ghafurur rahim, Ubangiji zai yayi musu mai gafara ne kuma mai rahama ne. Shi wannan ɗabi'a wadda al'umman mu suke ganin ta ba ɗabi'ar komai ba, babbar ɗabi'a ce, ɗabi'a ce mara kyau. Ubangiji subhanahu wataala ya tsani wannan ɗabi'a, kuma sakamakonta da za a yi shari'a ta musulunci, sakamakonta in aka ga mutum yana kunna wuta ta sharri a cikin fami, to sakamakon shi Allah ya ce a kashe shi, ko kuma a ɗauko ya tsake gari a soke shi kowa ya gani, ko kuma a yayyanke mai hannu hannun dama ƙafar dama hannun hagu. Allah ya ce wannan su ne sakamako na wulakanci na tozarci a gidan duniya. Kuma in an mutu ba a tuba ba, Allah yake cewa kuma ranar alkiyama a haɗu da azaba wadda take mai radadi. Ashe yawo da annamimanci, yawo da gulma, hada jama'a, sanya wutar fitina a cikin al'umma, wannan ba karamin layi bane fannace a bayan kasa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ba mu labari cewa la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman, da yake cewa bi halitta da musulmi ya rinka tinzira musulmi, ya rinka sa banna da tsoro da firgici a cikin tahiyata al'ummar musulmi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa a cikin hani, yake cewa man ashara ila akhihi bi hadidatin fa innal mala'ikata tal'anhu hatta yada'a wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Annabi ya ce duk mutumin da ya nuna mabigi ga dan uwan shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'iku suna tsine mai albarka. Duk mutumin da ake hada ya dauko san ya dauko mabigi na ƙarhi da ne hinga ya hada ya suka, Annabi yake cewa kana dagawa, in ka daga wuka Annabi yake mala'iku sun fara tsine ma mutum kenan. Ko da ka dan uwa ne na uwa da uba guda ake hada da shi, a ce kani da magaji uwa ɗaya uba ɗaya, misali sai wanda ya gama sai guda dauke mabigi, Annabi yace kana daukar mabigi na ƙarhi ga dan uwanka, to mala'iku sun fara tsine ma mutum kenan. Ashe dan haka wannan mummunar dabi'a ce, dabi'a wadda za ta sa dan adam ya zubar da jini ko kuma ya banna a bayan kasa. Haka daga cikin dabi'a ta banna wanda alqur'ani ya tabbatar da cewa banna ce shine yanke zumunta. Allah ta alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala, Allah ta yufsiduna fil ard, suna yin banna a bayan kasa. Allah ce waɗannan su ne wanda suke asararru a rayuwar duniya. Allah ce yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal, suna yanke abinda Allah ya umarni da adaidaita asada. Duk mutum da ke ƙoƙarin ya hada abinda zumunta za ta ɓacewa kwata-kwata, to wannan mutumin yana daga cikin mabannata. Haka ita yanke zumunta yake kawo mummunan sakamako. Mai subhanahu wata'ala yake cewa walladina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud da'. Bangi subhanahu wata'ala yake cewa wanda suke yanki alƙawarin da Allah ya darma tun daga sama, suke ƙoƙarin su katse abinda Allah ya sada, suna yin banna a bayan kasa, Allah ce waɗannan mutanen suna da tsinuwa daga wajen Allah. Allah ce kuma za su mummunan ƙarshe. Shi yasa ya ku ƴan'uwa musulmi, waɗannan abubuwa da suke wakana a cikin al'umma na yanke zumunta, mutum ya watsi da dangin shi, mutum ya watsi da kannan ya da magajiyan shi da kakannin shi da uwayen shi saboda wata rigima wadda aka yi cikin gida, wallahi ba karamin musiba bace. Shi yasa mafi yawancin mutanenmu muke ta wahala. Allah subhanahu wataala ce duk mutumin da ya zama sanadiya ta yanke zumunci ya bata, ya hana ƴan uwa gaisawa, ya hana ƴan uwa zumunci, ya yawo da wata shari ya kunna can, iyahu da wata shari ya kunna can, Ubangiji subhanahu wataala ya ce ulaika lahumul la'na, irin waɗannan mutanen tsinan nuni a cikin mutane, Allah ne tsine masu albarka. Allah ya ce walahum su'ud da, kuma mummunan ƙarshe zai tabbata gare su. Wannan matsala mafi yawanci al'ummar garinmu suna fama da ita, har an kai ana siffanta garinmu na ɗaya da bai da haɗin kai. Mu garinmu bai da haɗin kai, kowa yana gayi duk inda ka ce maraɗawa ba su da haɗin kai. Kuma ba komai bane haɗin kan shi ne, tun farko muna ta ƙoƙarin kowa ya ci ɗan uwan shi, fami guda, dangi guda, uwa ɗaya uba ɗaya, amma ba a ga maciji, ƙani da magaji ba su gaisawa. Wannan wace musiba ta kai wannan ga mutum da gemu ahlus sunna amma bai gaisa da ɗan uwan ya, duk duniya yana alaƙa da kowa banda dangin shi. Wani irin addini ne wannan? To wannan banna ce a bayan kasa. Allah subhanahu wataala ya tsani irin wannan banna ta bayan kasa. Haka daga cikin nau'i na banna wanda alqur'ani mai girma ya gayi shine al-ghadar wal khiyana, ha'intar mutane. Mutum ya zo ya nuna ma shi mutunan kwarai ne, ka bashi dama amma kuma sai ya ha'inci ka. Allah subhanahu wataala ya gayi a cikin ayoyin da muka karanta a cikin suratul baqara, minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, daga cikin mutane akwai masu dadin baki, ya gwada ma shi na Allah ne, ya rinka gwada ma kamar shine mutunan kwarai, dawana 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 sune mutanen banza suwane sune suka hana tahiyya kaza a cikin mutane ga wani ci larurar shi waɗannan kungiyoyin na addini duk inda ya zanna ba ya da wata hira kungiya kaza san yi kaza kungiya kaza san yi kaza kungiya kaza san yi kaza abin har ya zama abin izgili Allah subhanahu wataala yake cewa irin waɗannan masu yawo da banna masu san al'umma ta hargitsi masu abar ayyuka na alkhairi Allah subhanahu wataala yake ce mamu mutane ne wanda suke banna bayan kasa su ma mutane ne na banza haka daga cikin siffa ta banna wanda ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari a cikin alqur'ani shine asaddu an sabilillah mutun ya rinka kange ka akan aikin alkhairi wasu suna kange mutane akan aikin alkhairi wanda shi babu ruwan shi an ka ce me za a addini wani ka taimaka zai bada to shi wani baya da kudin da zai bada amma menene matsalar shi duk lokacin da wani za ya badawa shi kuma za a cewa kada ka bada yanzu ba su kaza suke kaza suke kaza suke Allah subhanahu wataala ya ce wala taqawdu bi kulli siratin tu'iduna tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghuna hawaja la tudhkuru id kuntum qalilan fakatharakum wanzuru kayfa kana aqibatul mufsidin bangi subhanahu wataala ya ce wala taqawdu bi kulli siratin kada ku rinka zama a kowace kwararo ko wata hanya tu'iduna kuna hasawta wa tasudduna an sabilillah kuna kange mutane akan addinin Allah wani yana nan shi ba shike ba da taimako ba amma yana bi da yaji an buga karawar rawa ta neman taimako to da ya bi dukkan inda ake ba da taimako ya rinka cewa ka abada me suka yi ina suke yi me za su yi haka za ya tai Allah ce subhanahu wataala ce kada ku yi wannan dabi'a mummuna dabi'a ce ubangi subhanahu wataala yake kara ba mu labarin irin waɗannan mutanen a cikin suratul baqara yake cewa wasadduna an sabilillah وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله من سبحانه وتعالى تقول الفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا الا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون yasa ubangi subhanahu wataala anan yake nuna mun masu kangi Allah subhanahu kangi mutane akan hanyar Allah subhanahu wataala to su ma waɗannan mutanen mabannata ne ubangi subhanahu wataala kuma ya ba mu labarin mabannata labarin mabannata karshen su ba yayin kyawu Allah madaukakin sarki yace mun suna da la'anta ta malaiku sannan kuma walahum su'udda kuma suna da mummunar makoma akan abin da suke aikatawa na banna shi yasa nan bangi subhanahu wataala yake ba mu labari ta hanyar malaiku malaiku suke ce ma Allah taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah ce qala inni a'lamu ma la ta'lamun bangi subhanahu wataala ya ce wa 'allama adam al-asma'a kullaha
ما آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
نعم
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء
قالوا سبحانك
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
نعم
قال يا فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات
نعم.
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
نعم. بيسر. نعم.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس.
نعم.
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
نعم. Ubangi subhanahu wata'ala cikin wancan ayat tamu da yake cewa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, malaiku suke cewa muna tasbihi gare ka ya Allah, kuma muna gode ma muna girmama ka. Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun, ni na san abinda ba ku sani ba. Ashe tasbihi cewa subhanallah da cewa alhamdulillah cewa Allahu akbar, waɗannan kalmomi kalmomi ne na girmama Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Ibn Qayyim yake cewa hanyar da ɗan Adam zai ya fita daga zama mabannati a bayan ƙasa shine yayi ta tasbihi, ya ta tsarkake Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, ya rinka gode ma Allah madaukakin sarki akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, sannan kuma ya mutunta ya girmama lamari na Allah subhanahu wa ta'ala. Mafi yawanci fasadi yana abu kowa ne lokacin da mutum ya bar zuciyar shi fariga, lokacin da ya zamna babu abun da yake, to zuciyar shi za ta rinka kimtsa mai abubuwa marasa kyawu. To sai Ubangiji subhanahu wataala a nan mala'iku da suka ce mashi, dan mi za ka halittar wanda zai kawo banna ya rinka zubar da jini, alhali mu muna tasbihi muna hamdala muna girmama ka. Sai Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun, ni na san abin da ba ku sani ba. Ashe ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ilimi ne wanda yake da kwadi, wanda yake da girma, wanda kuma shi ya san abin da bayu ba sani ba, ya san abin da mala'iku ba sani ba. Kinan dai abin da zai hana banna a bayan ƙasa shine yawan gayan ta tasbihi, yawan cewa subhanallah, yana hana banna a bayan ƙasa, zamanin mutane suna wadatuwa da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, kuma suna yawan gode ma Allah, suna hamdala alhamdulillah, kuma suna yawan cewa Allahu akbar. Waɗannan kalmomi suna sa zumunta ta dawo ta daure, suna ebe gilli a cikin zuciya, suna ebe dukkan wani abu wanda ya shiga zuciya har ya sa mutane suke aikata banna a bayan ƙasa. Karatunmu na gobe Allah subhanahu wataala ya kai mu zai bada ƙari akan abin da ya shahi ilimin Allah subhanahu wataala. Muna makaranta daidai, Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada, wanda muka yi kuskure ko tantuban harshe, Ubangiji subhanahu wataala ya fi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.